السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tamu albarka, majalisin hadisi na mako-mako a wannan masallaci Jami'u Sheikh Talhat al-Salafi rahmatullahi alayhi, domin ci gaba da karatun littafinmu na At-Tajrid as-Sarih li Ahadith al-Jami' as-Sahih, wallafar babban malami al-Allamah al-Muhaddis Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabidi alayhi rahmatullahi ta'ala. Muna cikin kitabul wudu'i, har yanzu za mu tashi babun ghasluddin dan, wannan zai zama majalisinmu na 89 insha Allahu ta'ala. Babun ghasluddin dan, babun da zai yi batu a kan wanke jini. Mas'alar jini mas'ala ce da malamai suka tattauna a kanta, tattaunawa mai zurfi kuma suka saba. Jini kala-kala ne. Wasu daga cikin malamai suka ce za a iya kasa jini zuwa gida uku. Kashi na farko shi ne najisun la yu'fa an shay'in min, jinin da ya kasance zalla na jasa ne shi, kuma ba a sausauci game da shi. In ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki sai an wanke. Wannan jinin shi ne jinin haiba da jinin diki. Wasu kuma malamai suka shigar da damul kharij min as-sabilai, duk jinin da zai fito ta gaban mutum ko ta dubararsa. Suka ce wannan jinin la yu'fa an shay'in minhu, huwa najisun la yu'fa an shay'in minhu, najasa ne shi, babu sassauci a game da hukuncinsa. In ya zuban ma mutum ko sai ya wanke kafin ya halasta ya amfani da tufarsa, ko ya halasta ya je ya salla da jikin shi, ko ya halasta a wurin da jinin ya zuba. Dama salla tana buƙatar tsarki na habashi, tana buƙatar tsarki na hadafi. Tsarki na hadafi tsarkin kari, kar ya zama mutum ya fitar da wani abu daga jikinsa, abin da ya shafi bawali ko bayan gida ko rihi ko mazi ko wadi ko kuma ɗaya daga cikin sabubba da suke haifar da karyewa alwala. Wannan hadasi kenan. To sai kuma tsarki na habasi, shi kuma tsarkin habasi fil badni wasawbi wal makan, ya zama jikin mai salla babu najasa, ya zama tufarsa babu najasa, ya zama bagiran da zai yi salla babu najasa. To sai suka ce idan wannan jinin ya zuba a ɗaya daga cikin waɗannan wuraren guda uku, to baya halatta mai salla ya yi salla sai ya wanke. Sun tafi akan jinin diki da jinin haiba. Na biyu shine jinin da suke cewa najisun yu'fa an yasiru, najasa ne shi, amma kuma ana sassauci idan ɗan kaɗan ne. Shi ne mai iziya rahmatullahi alayhi ya ce wa yu'fa an yasiri dami, ana sassauci game da jini wanda ya zuba a tufa ko a wuri ko a jikin mutum idan ya kasance ɗan kaɗan ne. Sai ya ce wal yasiru mislu dirhami, ya ce wanda ake nufi da mai saukin shi ne kasance kamar dirhami. Sai ce ba dirhami na kuɗi ba, a'a, kashi da yake jikin gwiwar alfajiri, faɗinsa. In ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki ko ya zuba a wurin da za a yi salla, to ko da ba a wanke ba, in ya taimaka mai salla zai iya yin salla babu ba najasa ba. Wannan sukan faɗa a jinin da ya kasance jinin da ya fita a jikin ɗan adam, ba ta hanyoyi guda biyu ba, ba ta gabansa ba, ba ta bayansa ba, kuma ba jinin biki ba, ba jinin haiba ba. Sai na uku shine jinin da suka ce mai tsarki ne, shi kuma suka buga misali kaman jinin kifi da kuma jinin da yake matsalewa a jikin nama idan aka yanka, ko jinin hanta wanda ita ga baki ɗayanta ma jini ce, ko kuma jinin da ya kasance jinin saifa wanda ita ma ga baki ɗayanta aka matse ta haka, to sai dai a ga jini a hannu. Haka jinin mala nafsul lahu sa'ila, abinda bai da jinin da yake gudana a jiki, bai da rai da yake gudana a jikinsa, kamar misalin jinin kuɗin cizo, ko jinin ƙwarƙwata, ko jinin sauro, wannan ba najasa ba ne. Idan ya taɓa jikin mutum, ko ya taɓa tufarsa, ko ya taɓa wurin da zai yi sallah, to wannan babu buƙatar sai mutum ya je ya wanke. Wannan kasawar da malamai suka yi tana da ban sha'awa, amma dai har yanzu ba a kubuta daga saɓani ba. Akwai malaman da suke ganin cewa asalin a ce jini najasa ne ba daidai ba ne, saboda ai asalin jini in a jikin ɗan adam yake, abincin shi ne yake juyewa, abincin da yake ci ne shi ne yake juyewa ya zama jinin. Suka ce asali sun samu sun yi kiyasi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan jini, ko حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله. أن حرم تامكو تموشي أن حرم تامكو شن جيني كو تشن جيني أن أندبا وأن أنسويا فأن أن حرم تامكو تشن ناما الحنزر. وسي سكة شيء تند أك حرم تشنسا شن وأن أن أبا بانقو دا أكو تو تعتبر هذه الثلاثة كلها نجسة. لكن صلى الله عليه وسلم نجى أما طيب نجسة. وأنا كم شيء جنبه أتورع أبو بوا. ذاك جماعة لما مسكوا بديوا أبدا الله يحرم تجسس شيء شيء نجسة. أن تقع شيء أمواني إن يتبج شيء أمواني. فما في تمروي ديوا ده كم ما لما وسمع لما نسكت. يعني مثال جاكي. شيء شهرام ليكو. Ittifaqan wanda yace cin halas, cin jaki halas ne, to zai iya ma kafarta. Babu wani malami da yace cin jakin gida halal, cin jakin gida haramun. To amma kuma ai ana hawansa. Yanzu misali mutum ya yi alwala, ya sa kayan shi tsaf, sai ya hau jakin shi, kila ma babu lakafa, babu shimfiɗa, sai ya tafi masallaci. To in ya tafi masallaci zai yi sallah da wannan kayan nasa, ko ku sai ya cire sai ya wanke. Ai najasa ne jaki, tunda bai halarta a ci shi ba, kuma gashi an hau. To kaga irin waɗannan tambayoyin malamai sun yi su, malamai sun yi su mage cin ta haramun ne. Amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha min at-tawafin alaikum, ina cikin wadanda ke zagayawa a cikin ku, saboda haka ita ba najasa bace kenan. Har ma idan ta sa bakinta a cikin abu, to ba laifi bane ai amfani da shi. To kaga irin wannan tunni shi yasa ya zama ka'ida a ce ma la yu'kal yu'tabaru najisan, da abinda baya halatta a cikin shi to najasa ne. To mas'ala ce da malamai da yawa suka sa alamar tambaya a cikin hancin kabu, wannan lungun ba za ka sha ba, mun gane. To abin da ya fi shi ne, abin da shari'a ta nassi ya zo a matsayin cewa najasa ne wannan abun, to ka ɗauke shi a matsayin najasa. Abin da kuma shari'a ba ta ɗauke shi a matsayin najasa ba, babu nassi da ya tabbatar da najasa ne shi, to ka bar shi a matsayin ba najasa ba ne. Shi yasa wannan shine mazhabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kuma yana da ƙarfi. Malam Ibn Taymiyyah yace al-aslu fil ashiya'i al-aslu fil a'yani at-tahara, yace asalin kababan da kake ganin su a duniya to dukkanin su masu tsarki ne, illa ma ayyanahu shar'u ala annahu najis, sai abinda shari'a ta keɓe ta ce wannan abin a zatinsa shi najasa ne. Malam Ibn Taymiyyah sai da ya kawo usul ababen da ake kafa hujja da su guda goma tun daga Al-Qur'ani, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ka'idoji na kafa hukunci na shari'a akan tabbatar da cewa ababe asalin su masu tsarki ne. Domin Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, wannan lamun din malamai suna ce maka lamul ilmi ce. Huwal ladhi annan nan shine alladhi khalaqalakum, wanda ya halitta jami'i ma fil ardi jami'an, abin da ke ban kasa da ku. To Allah subhanahu wataala ko ba zai halasta mu mutane komai kuma a kitar ga wasu abubuwa da yawa sai a ce duk su kuma najasa bane, hatta ababen da kake ganin su ba a cin su. To in ka tsaya zaka ga akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halice su a dan adam. Yanzu misali zaki da musa dukkaninsu ai ba a cin su kuma ba a hawan su, ko dama dabbobi ko dai a ci ko a hawa. To me fa'idar zaki, me fa'idar damisa? Ana kallon su a tabbatar da kudura Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ba su rasa wani abu da suke ba dan adam a lafiyar jikinsa. Bincike ai ya tabbatar na kimiyya cewa halittu dabbobi da tsirrai suna da wani irin numfashi da suke ba dan adam, su ma kuma suna buƙatar numfashin dan adam. Za ka fitar da numfashi, su kuma suna buƙatar numfashinka, su kuma za su yi numfashi su fitar da shi, sai kuma Allah subhanahu wataala ya sa za ka tare da numfashinsu. To kaga huwal ladhi khalaqa lakum ma lakum, to ashe asalin duk abubuwa na duniya da Allah ta'ala ya halitta asalinsu masu tsarki ne, sai wanda shari'a ta ware ta ce ba mai tsarki ba ne. Ya ji mun fahimci wannan shimfiɗa. Wallahu alam. To mu je yanzu nan jinin da duk zamu ga ma an kafa hujja da shi cewa ghasl dami, nan zamu ga hadisan guda biyu suna magana akan jinin haila. Kaga jinin haila ko malamai sun yi ijma'i akan cewa najasa ne. Shi kuma jinin biki dama suna cewa ne wan nifasu kal haid fi man'ihi, hukuncin duk da ka ba jinin haila to shi zaka ba jinin biki. Abinda jinin haila ke hanawa to jinin biki shi ma yana hanawa. Mun gane. To mu je. An Asma'a radiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna'u, qala tahuthu thumma taqghusuhu lil-ma'i wa tanḍahuhu wa tusalli fihi. Wannan hadisin an samo shi daga nana Asma, Asma'u radiyallahu anha iyar sayyiduna Abu Bakar matar Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, ita ce kowanda ke duk wanda ke da alaka da ita sahabi ne, danta sahabi ne Abdullah ibn Zubayr, mijinta Az-Zubayr ibn al-Awwam sahabi ne, ita sahabiya ce, babanta sayyiduna Abu Bakar sahabi ne, kakanta Abu Quhafa Uthman sahabi ne, sannan dukkan uwanta mazansu da matansu dukkan sahabbai ne. Sai kwara ɗaya tak wadda aka haife ta bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma duk sauran sahabbai ne tun daga Muhammad shine na kasansu har zuwa kai sama, Abdullahi, Abdurrahman ibn Abi Bakr, Aisha bintu Abi Bakr, to dukkanin waɗannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Sahabiya ce wacce take da daraja, take da kima, an kira ta da zatu nifaqain, mun sha ba da sirarta akan maimaita saboda waɗannan sahabban dole sai a rika tuna ma mutane matsayinsu da darajarsu, musamman muna wani zamani da aka daga tuta ta shedanci da kafirci na cin mutuncin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To bai kamata a zo a faɗi wani sahabi ko shi kenan sai a wuce ba a bada bayanin waye shi ba, a tuna ma mutane a jaddada musu saboda ma taqarrara taqarrara abinda duk yake maimaituwa to zai tabbata. In ana nanata maka abu ana maka lugudansa, to zai sa ka ba za ka manta kowaye ba. Mun gane ai, yanzu ko sajjauna rahmatullahi alaihi in za a ambaci sunan shi, in aka dan ba waɗanda ba su san shi ba tarihinsa sai su ji wani babban mutum ne mai daraja. To balle sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Tuna na Asma kenan. Ta haifar mu da musulunci, ƴaƴa koda su kawai guda biyu, ba ta da wata falala sai ƴaƴa guda biyu da ta haifa mu musulunci, sun isa su ishe ta daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ita ta haifa Az-Zubayr ibn al-Awwa, Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, sannan ta haifa Uwa. Kowa ya san matsayin Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma darajarsa. Malamai suna kyanda shi daga cikin al-Khulafa, saboda mutanen Kufa da mutanen Makka da Madina, Biladul Hijaz da Ta'if sun masa mubaya, sun yadda a matsayin khalifa ne shi bayan rasuwar Yazid ibn Muawiya. Sannan ga ɗanta na biyu Urwa, ɗaya daga cikin al-Fuqaha as-Sab'a min Madina, tabi'ai guda bakwai nan wanda malamai suka ce gabaki dai ilmomin Madina na koma zuwa gare su. Urwa ibn Zubayr, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al-Imam Malik rahmatullahi alayhi. To waɗannan bayan Allah guda biyu kawai da ta haifa ma musulunci, su suka yi ma musulunci hidima da aiki, to ya ishe ta falala. Bayan falalar da take da ita ta tun asubancin musulunci, tun asubancin musulunci, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba yadda za ka kaba da tarihin hijira ko na minti biyu ne, to sai ka faɗa Asma radiyallahu anha, domin ita ta riƙa kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu abinci a garu sau. A lokacin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fita da daddare ba wanda ya sani, suka fake a wannan kogon da ake ce masa kogon sau, ita ta riƙa zuwa tana kai musu abinci. Haka za ta kama ta ɗaure ta yaga labu abin da mayafinta ko zaninta, ta yaga shi biyu ta ɗaura haka a jikinta, ta ɗaura jikin abinci ko kuma kwanukan abinci, ta je ta hau dutse ta kai musu abinci ba tare da wani ya sani ba. To shi yasa ake ce mata zatun nifaqai. Ta kai shekara wajen 120 a duniya, haƙurinta ko ɗaya bai cire ba. Tsakaninta da ɗanta 'yan kwanaki ne rasuwarsu. Saboda tana cin al-mu'ammaru, tana cin waɗanda aka rayar da su suka daɗe a duniya. Suna na Asma, kuma tana cin sahabbai masu fiqhu, tana cin waɗanda suka ruwaito abin nan salatu kusufi shams, sallar kiskewar rana, wadda ta faru ne a zamanin manzo Allah sama mafi rinjayen magana sau ɗaya a shekara ta biyar. To tana cin wanda suka haddatu wannan siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallar kiskewar rana radiyallahu anha. To tace ja'at imra'atun ila annabi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi a riwayarsa ya sarraha cewa ya fito da cewa Asma'u ce da kanta. Ita ce ya halatta abu ya faru da kai a ba da labari ka ce wani. Ta ce ja'at imra'atun wal mar'atu huna Asma'u nafsuha, ita da kanta ce. Ita ce ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam, wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fa qalat, sai ta ce ara'aita ihdana tahidu fi saudi, ya ma'aikin Allah ya kake ganin ɗayarmu tahidu fi saudi, jinin hailar ta ya zuban mata a tufafinta. Shi ne ta yi haila a tufafi ko? Kaga haila ta zuban mata, jinin haila ya zuban mata a tufafi kenan. To ya za ta yi? Yanzu nan ara'aita ai kaifa tasna, ya za ta yi? Ya za ta yi da wannan tufar da jinin haila ya zuban mata? Kala sai manzo Allah sai ya ce ta hutuhu, idan hailar ta bushe ta hutuhu, to ta kankare ta. Kun ga abu na farko ce alhat, shine ta kankare. Na biyu summa taqusuhu bil ma, sannan kuma ta zuba ruwa ta rikan goggogawa a daidai wajen da yake shine taqawsuhu. Akwai riwaya ta zo da dadu cewa taqawduhu, bayan ta kankara wajen da kumba za ta kankare da reza za ta kankare, daga nan sai ta zo sai ta yayyafa ruwa, idan ta yayyafa ruwa sai ta kama wajen ta mutsike, shine taqawsuhu, ta mutsika da hannunta. Kun ji mataki na biyu ko? Wa tanbahuhu, daga nan kuma sai ta zuba ruwa ta wanke. Nafsu nan ana nufin ta kwara ruwa ce. Matakin farko ta jinin ya bushe, ta kankara jinin. Mataki na biyu ta mutsike da ruwa. Mataki na uku ta kwara ruwa ta wanke. Wa tusalli fihi, sannan ta je ta salla da wannan tufafi. Akwai riwaya duk da wasu malamai su zauna nata suke cewa wala yadurruki asaruhu, ko da kina ganin alamar jinin a jikinki kaman farin tufa ne, kuma su lokacin su kila ba su da irin sabulin da muke da shi ko, to ko da tana ganin gurbin wannan jinin, in dai ce waɗannan abubuwan guda uku al-hadd al-qaf al-nadh, to ya isa sai ta je ta sallah a ciki. Kun ga wannan yana nuna ne, yana nuna najasatu danil hayy, yana nuna cewa ashe jinin haila najasa ne, domin abinda aka masa ba a mabawali ko ana mabawali waɗannan abubuwan guda uku. Bawali abu ɗaya ake masa, in ka ɗau na ƙarshe kawai annadhu a zuba ruwa kawai ka wanke shi ce nan, amma nan ta hudduhu ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. ابو اوكو تكنكري يا بوشي باين تكنكري سنن تكاما تمسكي باين تمسكي سنن كما تزو تزو بغوا تقار وانشيوا. نعم اجا ابو نوكي نا ابو اوكو اشي فكأن نجاسة دم الحيض اشد من نجاسة البول، كمن جنن حيلا يا في زمان نجسة في يدني fiye da bawali ma. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da adha. Yas'alunaka 'anil mahidi, shi ce qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Yas'alunaka 'anil mahid, malamai suka ce al mahid ko dai ya zama al mafdar al mili, ko ya zama ismu al makan, ko ya zama ismu al zaman, amma al qawl al rajih annahu al mafdar al mili, ko dai ya zama asalin kalma al-mahid ay al-hayd. Yas'alunaka 'anil mahid ay yas'alunaka 'anil hayd, suna maka tambaya game da haila. Wasu malaman suka ce ismul makan ne. Yas'alunaka 'anil mahid ay yas'alunaka 'anil makan alladhi yakhruju minhu damul hayd, suna tambayar ka game da wurin da jinin haila ke fitowa. Wasu kuma suka ce ismul zaman ne. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن زمان الحيض، هل يجوز وطء النساء فيه؟ سنة تنبيك عندما دلوك تشند ما تشكي حيضا يا حلنسى أذكي متى أكثر فوق إذا تفي. يسألونك عن المحيض، سنة تنبيك عندما دل حيضا فالتي قل هو أذن باس أمسا كشي شي شو تاني شي أذن تاني. Shi yasa ɗaya daga cikin malaman malamai al-Imam Qidi yake cewa an kira sunniyal hayd adan linatnihi wa qadrihi wa najasatihi, yace Allah ta'ala ya kira al-hayd da adan, adan cuta, cutarwa, akwai cuta a cikin sa, linatnihi saboda warin sa, wa qadrihi da kuma azantarsa, wa najasatihi sannan kuma najasa. Kaga sufofi uku, akwai natmu a ciki, akwai qabru a ciki, sannan kuma akwai najasa a ciki. To shi yasa sai Allah ya ce ne fa'tazilu an-nisaa fil mahid, ku aurace ma mata kar ku sadu da su a lokacin da suke haiba. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, kar ku kusance su da kwanciyar aure hatta yatahurna, sai sun tsarkaka. In suka gama jini to shi kenan. Fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال شيني دليل ليس أكثر الحيض أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى وانيكينا عن شيء أبو أكو أجمد حيضا كون لا فكهم الإمام البخاري يابتو جيشين باب غسل الدم باب دكي بياني أكو بكونش وانكي جيني جنن كما واني جنن حيضا وانا عن اتفاكي أكانت إجماعا باب نمانا من دي سابا cewa jinin haiba jini ne na najasa. Hadisi na biyu an Aisha radiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bint Abi Hubaysh ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qalat ya Rasulullah in imra'atun ustahadu fala atuhur af'adu as-salata fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la inma dhalika 'irq wa laysa bihayd فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وأن حديث عن ساموش لدى صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش. فاطمة بنت أبي حبيش أبو حبيش من أنا شيمة قيس شيني بابنتا shi kuma kais dan al-Muqtalib shi kuma al-Muqtalib dan Asad shi kuma Asad dan Abdul Uzza shi kuma Abdul Uzza dan Qusay kaga ta haɗi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Quraishi ya ce ita sannan kuma tana ɗaya daga cikin su ɗan gidan abin nan Asad ana ce musu al-Qurashiyun al-Asadiyun Quraishi ya ce ita sannan kuma babban kakansu shine Asad kamar yadda aka ji an faɗa a cikin nasabar tata. Sahabi ya ce da kusan hadisin da tafi shahara da shi shine wannan hadisin. Hadisin istihaba domin tana cikin mata guda goma ko tara waɗanda a zamanin manzon sama suka shahara da yin istihaba. Riwayoyi sun tabbatar da a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an samu mata guda tara ko goma. Cikinin su Allah da rabe su da jinin istihaba jinin cuta ya zama kodi yaushe zubar da jini suke ba su da lokacin da zaka ce ba jini bai zuban musu kowane lokaci ga sahabban nan ba karamar wahala suka sha ba yanzu da za a ce wata mace tai wata uku tana jini to da hankali tashi zai duk inda wani gynecologist yake sai an ji to amma sahabban manzon Allah sama akwai cikin waɗannan matan guda tara wadda ta faɗa da kanta ta ce kuntu ustahadu samani sini ce shekara ta tara ina zub da jini Sauda bintu Zam'a radiyallahu anha arwaito cewa ta kasance in ta zo masallaci akan sa mata abu jini na zuba kuma haka suke bauta ma Allah saboda addini ne a gabansu to ita Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha tana cikin waɗannan matan guda tara ko goma su ne na farko dai ita ko kwanda ce Fatima bint Abi Hubaysh ita ce ta farko tana cikin su ga hadisin ta nan za mu fassara shi insha Allah sannan ta biyu akwai Hamna Hamnat bint Jahash Hamna bint Jahash kawar Zainab ce Zainab matar Annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha radiyallahu anha hadithul ifki labarin kage da aka kirkira aka danganta ma na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa Hamna din ita Hamna radiyallahu anha tana cikin wanda suka yaɗa labarin ba ta ci sahabi ya ce mutune ya kirce mummuna amma tana ɗaya daga cikin waɗanda zani suka samu zami suka ci gaba da yaɗa waɗannan labaran ana cikin waɗanda Allah ya ce laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkun mubin kaga Allah ya kira su dawa da mummune laula in sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji ana bada wannan labarin na kage dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra mummune maza da mummune mata me yasa baki zatan alheri ba me yasa ba su zaton alkhairi ba? Allah yana musu tambaya nan as-su'alul inkari, yana musu tambaya da ban abin da kai ba daidai ba. Lokacin da labarin ya zo muku da kun shuta da zato ku faɗi alkhairi, to aka samu wasu su sun yi aiki da wannan, su kuma sai suka samu zane, to nana abin nan Hamnat bint Jahsh tana cikinsu. Har nana Aisha radiyallahu anha take cewa ita Zainab a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda take jin daidai take da ni a gidansa kamar ta, amma sai Allah ya tsare ta. Faqalat khayra, ita sai ta faɗa alheri kishiyarta, sai ta ce fa amma ukhtuha Hamna, sai amma ƴan uwarta Hamnatu, fa kanat tudarruni tudarrini fi ukhtiha, sai ta riƙa kishi da ni wai tana ƴan uwarta kishi. Sai ta je ta shiga cikin waɗanda suka yi ta wannan maganganu, to ita ce wannan ita ma tana cikin waɗanda aka jarrabe su na jinin istihaba. Ita ce ta biyu ko na farko zai abin nan Fatima bintu Abi Hubaysh daga hadisin ta nan, sai ita kuma Hamna Hamnat bintu Jahsh ita ce ta biyu. Ta uku ita ce Ummu Habiba, ba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, Ummu Habiba zawju Abdurrahman bin Auf, matar Abdurrahman dan Auf, ita ma ɗan uwar Hamna ce. Ita ma ta zama Ummu Habibata bintu Jahsh, kaga a gidan su biyu. Su biyu ga Hamna gawa Ummu Habiba, sai ta hudu ita ce Sauda, na faɗe ta ɗazu ko Sauda bintu Zam'a matan Annabi sallama ta biyu bayan rasuwar na Khadija radiyallahu anha, ita ce matar da Annabi sallama ya aura kafin ya aure na Aisha radiyallahu anha, mace ce dattijuwa kuma tana da kima kuma tana da tsawo. Shi yasa lokacin da aka je aikin hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama cewa ita kace kwanan Muzdalifa da ita da makamantanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi su kawai su shiga hemar su ba sai sun kwana a Muzdalifa ba. Sauda kenan. Na biyar ita ce Sahla bintu Suhayl al-Amiriyya, Sahla bintu Suhayl al-Amiriyya ita ce ta biyar a cikinsu. Ta shida Asma'u bintu Umais, Asma'u bintu Umais matar Sayyidina Abu Bakar, farkon mijinta shi ne Ja'far, Ja'far bin Abi Talib ɗan'uwan Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Lokacin da aka je yaƙin Mu'ta aka kashe shi, to sai Sayyidina Abu Bakar ya aure ta. To bayan rasuwar Sayyidina Abu Bakar ita ta mishi wanka ma, to sai Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kuma ya aure ta. So duka ta auri sahabbai manya-manya guda uku, Ja'far ne mijinta na farko, sannan sai Sayyidina Abu Bakar mijinta na biyu, bayan rasuwarsa kuma sai ta auri Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. To ita ma tana cikin waɗanda suke jinin istihaba. Ita ce ta nawa? Ta shida. Ta bakwai Zainab bintu Ummi Salama, Zainab ɗiyar Ummu Salama. Ummu Salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to tana da ɗiya, wannan ɗiyar tata sunanta Zainab. Ita ce lokacin da mijinta ya rasu aka ce tana ciwon ido, aka je aka tambayi manzo Allah sama a sa mata kwalli, ba ta dama ta sa kwalli, manzo sama ya ce a'a kar ta sa kwalli, ce ɗan watannin da za ta yi shine ba za ta iya juriya ba, da ba shekara ɗaya mace take yi ba, ba ta yi kwalliya ba, ba ta yi komai ba, kuma a kai ta wani ɗaki na daban a kulle ta, to yanzu watanni huɗu da kwana goma shine zai mata wahala. To ita ce Zainab, ita ma tana cikin waɗanda aka jarrabe su da wannan ciwon na jinin istihaba. Ta takwas Asma'u bintu Mirsad, Asma'u bintu Mirsad ita ma tana ciki. Sannan ta tara ita ce Badiyatu bintu Ghailan, Badiyatu bintu Ghailan ita ce ta tara. To in an faɗi ta goma ita ce Zainab bintu Jahsh, ita malamai sun yi saɓani kanta, matar Annabi sallama kenan. In an sa ta to sun zama su goma kenan. Sannan gidansu can sun zama su uku, Hamna, Ummu Habiba, Zainab, ko sannan aka sa ta ashe matan manzo Allah sama har su bi duk suna jinin istihaba kawa kenan da Sauda da kuma da Zainab kun ga na karin ai to an yi sabani kanta to waɗannan su ne mata da riwayoyi suka tabbata a game da cewa suna cikin mata waɗanda suke jinin istihaba to ga Fatima binti Abi Hubaysh radiyallahu anha za ta faɗa mana labarin ta قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نان فاطمة يا أبو حبيش تازوجا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا معيك ألا إن امرأة أستحاض فلا أطهر نيمة تشي واتش كل شكين جنينك فلا أطهر وانا دلوقتي سندزن شيء مع جنينك تكينا تركيبا كل شكين جنينك sunan mai wannan ciwon ana ce mata mustahaba ismul maf'ul ba a cewa mustahiba ba a cewa mustahiba sai dai a ce mustahabatun ba ita ta sa kanta ba sa ta akai kaga ta ce ustahabu bina'an lil majhul ustahab ana sani in zidda jini kaga ustahab ana sani in zidda jini asalin ai shi lafazin alhayd daga haɗa ya hudu ne abinda ake ce ma haɗa ya hudu shi ne sale ya filo abu ya kwarara kwarara shi ne ake ce masa shi yasa ake ce ma tafkiyar alhaudu ake tafkin ruwa ba ake ce masa alhaudu jam'insa sai a ce mai hiyab wajen ya kama da haihu alhaudu kwara ɗaya hiyab jam'i haihu shi kuma zubar da kwarara to ustahab ana sani in ta kwararar da jini ni ne istihaba ce fala aqru ba ni da lokacin da nake tantance tsarki na kullun cikin jini nake wannan ba karama jarabawa ba ce afa ada ussalata kaga ba lafiyar ta take ji ba sallata afa ada ussalata ya ma'aikin Allah yanzu zan daina sallah kenan tunda tsawon wata wata mai zuwa wata mai zuwa wata mai zuwa kullun cikin jini nake to zan daina sallah kenan ya ma'aikin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace la ba za ki daina sallah ba inna ma zalika irqun ai wata jijiya ce daga cikin mahaifarki take zidda wannan jinin wanda malamai likitoci suka yi bayani kan sababin da ke faruwa akwai littafi na babban malami a Sheikh Suleiman Suleiman al-Ashqar Umar bin Suleiman al-Ashqar yana da littafinsa da ya gabatar a wani taho da aka yi na duniya akan likitan akan haila ko jinin al'ada da kuma na cuta na mata a tsakanin shari'a da likitanci ya sa ma sunan ya sa ma littafin nasa al-hayd wal-nifas bayna shari'ati wa tib ya gabatar da wannan littafin a matsayin gudunmuwansa takadda da ya gabatar a wannan taro da aka yi taro ne na duniya gabaki ɗaya likitoci da malamai manya-manya masana shari'a to nashi sunan littafin nasa al-hayd wan-nifas bayna shari'ati wa tib bayna shari'ati wa tib wato jinin biki da kuma jinin haihuwa jinin biki da jinin haiba jinin al'ada da jinin biki kenan ko a tsakanin hukuncen shari'ar musulunci da kuma abin da binciken likitanci ya tabbatar littafi ne mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske ɗaliban ilimi wanda suka karanta zai warware maka matsaloli da yawa da mata ma zai warware ma mata da yawa matsalolin abin da ya shafi harkar wannan jinin wanda kullum mata cikin tambaya suke in dai kai malami ne ko abin da zai wuya ka waye gari ka tashi wata mace ba sai ma tambaya kan jinin haila ba ko ta tugo ta WhatsApp ko ta tugo maka ta abin kullum ne to kila da za a karantar da mata shi ko ai talhisin sa ko da ba a karantar da shi duka ba ai talhisi a dauki ahammul masail abubuwan da ya kawo wanda suka zama ya zurfafa da maganganun likitocin da waye kila a aje su saboda akwai ma kalmomi na sai an nemi fassarar su kila a wajen likitocin ko kuma kila malamin da zai karanta in ba yana da zurfin bincike ba sai sai an aje wani likita a gefe kuma likitan ya zama yana jin laraci kaga aikin ja in ya faɗi kalmar sai ya ce dokta me kuke fassara wannan kalma sai ya fassara mai kaga a ɗauki dai mafi mahimmancin matsaloli a cikin littafin zai fa'idantar sosai insha Allah to shine sai mun san yace inna ma zaliki in kun ai wata jijiya ce a cikin mahaifarki ita ce take zidda wannan jinin walaysa bihaydin ba haila bace domin shi jinin haila jini ne na al'ada jini ne yake zuba a lafiyayyar mace shi yasa malamai suke cewa aibi ne mace ta zama ba ta haila domin annabi sun ya ce a hadisi ingantacce innama zalikunna shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta mai ayan adamu mata mace ba ta haiba aibi ne matsala ce domin ba ta haiba ba za ta haihu bace haiba alama ce ta cewa mace za ta iya haihuwa rashin haiba alama ce ta cewa mace ba za ta iya haihuwa ba shazai kuma ba za a yi itibarin su ba haka ce ai ga wata tana haiba kuma ba ta haihuwa haka ce kuma ka samu wata ba ta haiba ita kuma tana haihuwa in aka ce ka kawo ta a zariya kila ba zan cika ba aka ce ka guda goma an ba ka aiki duk yawan mai yan zariya da matan da suke zariya a ba ka a ce ka kawo guda goma to babban aiki aka ba ka to kaga ash-shaz la yuqas abinda ya kasance ko nadir an-nadir la yuqas abinda ya zama bambara kwai ba so tari ake samunsa ba ba a kiyasi da shi mun gane to manzo Allah sassame ya ce jijiya ce walaysa bihaibin ba haiba ba ce fa'iza aqbalat haibatuki idan haibarki ta zo ta ka'ida yanzu nan manzo Allah sama yana magana da ita a matsayin mumayyiza malamai sun kasa mace da istihaza gida biyu al-mustahadatu ala naw'ai akwai mustahadatun mutamayyiza ko mumayyiza akwai mustahadatun mutahayyira wace ce mustahada mumayyiza mustahada mumayyiza ita ce wadda za ta iya tantance ta gane jinin haiza ta gane jinin jikinta in ka mata tambaya ka ce ya jinin da yake zuban miki ki ci shi kala biyu yake zuwa a wata ce na farkon ya yake zuwa sai ta ce maka baki ne shi in ne kwana biyar sai ya canza kuma sai ya zama jajajir sai ce to daga rana ta shida daga ranar da ya zama miki nan to na cuta ne kaga wannan ya nuna cewa ita tana iya ne tana iya tantance jininta ko kuma sai ta ce maka kwana biyar ina yi in ya zuba ƙasa baya daskarewa amma daga kwana na shida har zuwa tsohon kwanakin shi kuma idan ya zuba a ƙasa sai ya riƙa daskarewa kamar an yanka kaza kaga na farko jinin haiba ne na kwanaki biyar su kuma tsohon kwanakin da take zubda jinin shi kuma ya zama ne ya zama na istihaza dinnan kana magana ne akan mumayyiza wato wadda za ta iya tantancewa ko kuma sai ta ce to dama ni da an ga farin wata wata na shiga na musulunci aka ce ɗaya ga wata to zan ji marata ta fara zafi daga nan kuma zan fara zazzaɓi ko ciwon kai sai in ga jini ya fara zuban min kuma kwana biyar nake kafin wannan cutar ta same ni to kwanaki biyar ɗinki da kika saba to ki ci gaba da aiki da su daga kwana na shida ki farga jini ne na cuta kaga duk wannan ne ce ce mumayyiza ita ko mutahayyira ita ce wadda dai in ka mata waɗannan tambayoyin za ta ce to wallahi ba za ta iya ganewa ba ce ita dai jini na zuban mata to ita ma manzon sama ya ba ta mafita in mun zo kitabul haidima ce insha Allah sau da aka sai ce fa'iza aqbalat haibatuki fa da'i salata idan hailaki ta juyo ki daina sallah wa idza adbarat faghsili anki dama idan ta juya ta tafi kika daina haiba ta ki ta ka'ida to faghsili anki dama ki wanke jinin ki ki wanka thumma salli ki sallah thumma tawaddai li kulli salatin sannan kowace sallah zaki yi sai ki mata walwalatta حتى يجيء ذلك الوقت ake wancan lokacin da ka'idar da kika saba yin jini ya dawo, to daga nan sai ki daina sallah, ki daina azumi, mijinki ba zai kusance ki ba, idan kin je aikin hajji ko umra ba za ki dawafi ba har sai kin fita daga wannan jinin. Dukkan dai abin da haiba ke hanawa, to za ki hanu da yin wannan abin a cikin waɗannan kwanakin da kika saba yi na al'adarki. Sauran abin da ya daɗu jini ne na cuta, baya hana komai, ki ci gaba da yin rayuwarki ba tare da kin takura ba. To kun ga shine wannan muhalli shahid na hadithin faqsili anki dama, sannan sun yace ki wanke jini. Kaga ya daidai da ne babun ghasbud dam, babun da zai yi batu akan hukuncin wanke jini. Shi ma wannan jinin wani jini ne? Ko wani jini manzo Allah sama ya faɗi na jinin ne? Jinin da aka ce a wanke jinin ne take? Jinin haiba. Kaga shine muka faɗi cewa dama wanda aka yi ittifaki a kansa cewa najasa ne shine jinin haiba. Jinin haiba, jinin haiba babu wani malami da yace babu najasa bane. Duka malaman mu sun tafi akan cewa jini ne na najasa, amma sauran jina ne, to an yi saɓani a game da hukuncin su. Wasu malamai suna ganin kamar da yadda muka karkasa a farko. To waɗannan hadisan guda biyu akwai matsaloli a cikin su da zamu karu da su. Na farko dai najasa ta damil hayy, cewa jinin haiba najasa. الإمام النووي ده الإمام الشوكاني، الإمام النووي أشين شو مسلم، الإمام الشوكاني أشين نيل الأوطار. لك أن تصنع حقيته شوا ما لم يسني إجماعي كان شوا جن خيبة نجسة. أما أنسى موسما لم يسوكم سوق إدعاء شوا لك أن جن عيني نجسة. أما الإمام ابن حزم أشين لتعرف سمراتب الإجماع يا كاو شوا ما لم يسني إجماعي كان شوا جن نجسة. Sai dai jinin da ya kasance na mala nafsun lahu sa'ila, kaman kudin cizo ko kwakwata. To ba dai magana Imam Ibn Hazm ba za ka yi dogara da ita ba domin an samu saɓani. In ka ce an yi ijma'i kuma aka samu wani malami ƙwara ɗaya daga cikin malamai mu'tabarai, ba malaman da yan duniya ba, malaman da ake jin su malamai, in ya saba shi kai to ba ijma'i. Kuma malami ɗaya ya saba to ba za ka ci an yi ijma'i ba, sai dai ka ce jumhuru. Kaga wannan lafuzin sai mun kula da su. In ka ce jumhurun malamai sun tafi ka kubuta, ana nufin a cikin malamai akwai malamin da bai tafi akan wancan maganar ba. Amma idan ka ce ijma'i to kana nufin babu wani malami ƙwara ɗaya bai saba, ko ta hanyar al-ijma'u sarih ko al-ijma'u sukuti, ko ta hanyar kowannen su ya ce na yadda, ko kuma a samu wasu da aka je mitin din tattauna mas'ala sai suke shu, su ba su ce eh ba, ba su ce a'a ba, kuma suka fita a haka. Kila da aka fita gari mas'alar ta shafi za a yi wani abu ne, sai aka kuma sun shiga an yi aikin da su, ya nuna ne sun yi ne. Wai lam yusarrihu bi afwahihim, jidda da bakinsu ba su ce haka ba, amma aikinsu na nuna ne. To kaga shi ne wannan. Sannan na biyu, hadisan suna nuna mana cewa ashe asalin abin da ake tsarkake najasa da shi shine ruwa. Wannan wata matsala ce da malamai suka tattauna a kanta, abinda suka ce ba a kaulatu an-najasatu la tuzal illa bil ma, tun najasa ba a kau da ita sai da ruwa. Suka kafa hujja da wannan hadisin, hadisin farko na Fatima bintu Abi Hubaysh, kai na Asma'u bintu Abi Bakr. To amma malamai sun kawo musu wurare da ake amfani da ba ruwa ba. Yanzu misali idan mutum bai samu ruwa ba zai yi tsarkin ne goge, kaga zai yi tsarkin hoji, yana yin tsarki. Sannan a nan sama an yi masa tambaya a game da mutumin da ya sa kufi ya taka, misali daga gidanka za ka zo masallaci sai ka sa kufi kuma za ka yi sallah da kufinka. Manzo Allah sassan ya ce in ka taka najasa ta farko, to in kai taka ƙasa, to wannan takawar da kai ta goge wancan najasa. kaga nan me ya kawo da najasa ruwa kasa. To shi yasa la yata'ayyanu al-ma'u wasilatan wahidatan mufradatan li izalati an-najasa. Ruwa ba za a ce dole sai shi bane za a kawo da najasa da shi, sai dai a ce al-asl fi izalati an-najasati isti'malu al-ma'. Asali in za a kawo da ruwa najasa to amfani da ruwa, amma ne wayanubu anhu ghayruhu fi ba'd al-halat. A wasu yanayi to akwai ababen da suke wakiltar ruwa su zama sun kawo da najasa, wallahu alam. Sannan abu na uku, hadisin ya nuna mana cewa ashe jinin da ke fita daga al'auran mace kala biyu ne, ko dai ya zama da mu'ada ko kuma ya zama da mufatat. Da mu'ada kala biyu, ko jinin haiba ko biyu ke, wannan jinin al'ada ne. Idan mace ta haihu tana fitar da jini, wannan jinin na al'ada ne, ba cuta ba ne, ba daga jikinta take, ba jinin jikinta. Da likita zai auna ta, ba zai ga jininta ya ragu ba. Idan mace ta gama haiza aka auna sai a ce jininta ya ragu, Allah dama ya halicci wannan jinin a rika zubda shi. In aka ga tana zubda shi to alama ce ta lafiya, to sai kuma kishiyarsa da mufasad, da mu istihaba ce na jinin jiki, jinin kai istihaba, jinin ciwo, wanda kaga in ya bayyana ga hukuncensa baya hana komai, kuma a je a ga likita. A wannan zamanin bai kamata a ce mace tana irin wannan jinin ta zauna, ga likitoci nan kwararru da ake da su, gynecologist kwararru, sai ta je ta kai kukanta wajen su kuma su yi mata aune-aune, su ba ta shawari ko su ba ta magunguna da za ta sha. Hukumu na gaba, wujubu ghasli damil hayd, wajibi ne ashe idan jinin haiba ya zuba a wanke shi. Sannan hadisin ya karantar da mu annal haiba la tusalli, mai haiba ba ta sallah. Idan mace tana haiba haramun ne tayi sallah, in tayi sallah ma tayi zinubi za ta sama. Kaga wannan nuqsan dini hake, ba ta sallah kuma ba za ta rama sallah ba. Ba ta rama sallah in ta gama, amma azumi ba za ta yi ba, in ta gama za ta rama azumi. Wannan ita ce aqida ahlus sunna khilafa lil khawarij, khawarijawa su ha sai ta rama sallah ma. Khawarija sai ta rama sallah a wajensu, shi yasa mu'adha barariyar bai wannan Aisha ce, kai mana Aisha tambaya, ma balul huyyabi يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. نحن نعيش تشاء حرورية أنت كما يسا ما تاسي أتي سرامة عزمي أما بدا سرامة سلابة. نحن نعيش تشاء وشيخ انتم بلا تشاء وانا كيش يجد شين خوارج عواني تشاء والله لست بحرورية ولكنني أسأل تشاء والله إني با خوارج يا بچي أما تنبايا نكي. نحن نعيش تشاء تباتيكن سنهي إمبا كان ذلك يصيبنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في حق عن الناس ما يبم عن الناس ما ينادري منا حيبة سيني حيبة بزاني صلى أبو بزاني أزمي بأما أمه كما سيأتي مرامة أزمي بزام رامة صلى أبا سودك قوة تغانو هكما قوبة تغانو بشيكين أما هذا قبار ما لم يسنا تشيواني تشي هكما صلى قودي وش أنا ينتع أزميكو مرة في العام shi so dai ake kaga shi yafi tantance a rama shi, mun gane sallah ko idan ba ta yi ba wannan lokacin za ta zo ta ci gaba da yi, amma azumi fa a shekara so dai ake kaga ya tantance a rama shi. Shi na gaba, annal musahabata tusalli, idan mace tana zubar da jini na istihada na ciwo to za ta riƙa sallah, baya hana sallah. Sannan hadisin ya karantar da mu أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، شوى الاستحاضة قوة صلاة إن تزوتي ذات جدد الولاة، ذات صابوء الولاة، ضد وأن المسألة عقيدة تونا وأتمتع، من منذ كتاب الحيض إن شاء الله زانج مجانا كنتا، حين ترى استبتاء من وقعت له مسألة، مسلمي أظن أتي بكاتا، دم مسألة تقارب في كبيرة تنبيع، كتشتكي في أي في دكا. Da kasake za ka yi wani abu shi ne mai al’akhdari rahmatullahi alai ya ke cewa wala ya hillu lahu an ya fa’ala fi’ilan hasa ya alama hukumar Allah ke, ba ya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki siyasan hukuncin Allah a ciki. ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko za ka yi wani abin duk abin da za ka yi ka je ka tambaye wa yas'alul ulama ya tambayi malamai ka sake kai wani aiki ba kai tambaya ba domin dama har ka fita daga cikin ɗayan mutane hudu ko ka zama malami ko ka zama ɗalibin ilimi ne zuwa kullum ya buɗe littafi gaban malami ya karatu ko ka zama mai tambaya ko ka zama mai saurare har ka zama na biyar sai ka zama cikin halakakku waye na biyar wanda baya cikin hudun nan bana ka zama cikin hudun nan ba kai ne na biyar lasta aliman wa lasta taliba ilmin wa lasta mustafkiyan wa lasta mustami'an kai ba malami ba kai ba ɗalibin ilimi ba kai ba ka tambaya sannan kuma kawai ga kanan sajidi kawai ba ka saurare in ka ji wani zai tambaya to ya haka da kullum ka saurara ka ji sai ka tsawo in ka ji ana karatu ko ba za ka buɗe littafi ba ka saurari karatun ba haka ba sai ka zama cikin rabon shaida kuma kowane kiɗa aka buga sai ka ji sai ka yi rawa duk kiɗan da ka ji sai ka yi rawa saboda ba ka karatu ba ka tare da harkar ilimi to ita ce kuma shi ne halin da muke ciki a yau Allah shirye mu to musulmi abinda aka sani duk abinda zai ji tambayan mata don Allah mata ne ba suke zuwa suna tambaya sannan jawazu istifta'il maqati wa mushafahati ar-rijali fi ma yata'allaqu bi taharati wa ahdathi an-nisa ya halatta mace ta magana da namiji domin tambayar addini akan abinda ya shafe ta na tsarki da kuma ababen da za su iya bujuro mata har abin da ake jin kunya ta yi tambaya in ba ta sami ƴan uwarta mace da za ta ba ta amsa ba ta tambayi malamai maza tambayi namiji ya ba ta amsa wannan ba hususiyar manzo Allah sama ba ne sannan kuma jawazu alistima ila sautiha ya halatta kenan a saurari sautinta domin idan ba ta magana da baki za ka gane in baka ji sautinta ba wannan kuma zai kai mu kenan anna sautal maqati laysa awra ashe sautin mace ba al'aura bane abinda ba a yadda ba shine ta mai da shi na zaki ta mai da sautin ta ne zaki irin na zabaya ko ta rika kwata tana maganganu na jan hankalin namiji amma ta zo za ta tambaya kan addini ko ba ta amsa ta kira ka a waya tana tambaya kan addini ya halatta ka saurare ta ka ba ta amsa ta addini shi kenan kai a wuce mun gane to sannan kuma hadisin yana karantar da mu a she rayuwar mata ce tana inganta ne idan suna sanin addini to haka maza ma haka maza kowa rayuwar shi tana kyau ne idan yana karatu in kana neman ilimi ba yadda za ka yi ka zauna rayuwar ka inganta kawai kana fama da jahilci to duk bala'in da ya zo za ka iya shiga Allah ka tsare mu Allah ka ganar da mu Allah ka ɗora mu akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga talalabiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne ai aka ce an yi saɓani kansa idan dabba wasu mazhabobi suka ce idan dabba ce da ake cinta to jini ne wanda yake ba da jaka sauri ku kashe wajen mana kashe can mun gane? Wasu kuma suka ce idan ɗan kaɗan ne ku ba laifi amma mu tantance tsakanin halaccin cinsa da kuma kasancewarsa na jasa ba ƙone ba ku ƙone mutane take Allah shi kyau ta gane ku na'am wa alaikum salam na'am